من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل من أفجد يساك هذا من وأنا مسلاتي قلادنشي birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na 17 ga watan Ramadan, wato talata 18 ga kun? Na iya haɗin yamma 18 ne? So, na samu gama lati 18 ga watan Ramadan a shekara ta 1443 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne 19 ga watan 4 a shekara ta 2022 a lissafin miladiya. Yadda waɗannan kwanaki suke sauri, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu taufiƙi a cikinsu. Ci gaba da darussanmu na karatun tafsirin Alƙur'ani mai girma. Yau za mu tashi game da muka ji malam ya karanta mana a suratul nisa'i aya ta 41, qaulullahi tabaraka wa ta'ala, fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. To yaya lamarin zai zama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, idan a cikin kowace al'umma muka zo da shaida wanda zai shaida gare ta, wa ji'na bika kuma muka zo da kai ya ayyuhan nabi shahidan a matsayin mai shaida ala ha'ula'i akan waɗannan. Wannan aya fa'un da take cikinta inda yake fa kaifa, kamar irin wanda muka yi magana kwanaki ce wanda ake cewa alfasiha, wanda za ta yi bayanin wasu halaye ta karkasa su. Kamar Allah maɗauki yana cewa ne bayan ya faɗi a baya cewa wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, mun yi wa kafirai tattalin azaba mai wulaƙantarwa, sannan kuma ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina, ko sannan kuma ya faɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baya zalunci, inna Allah la yuzlimu mithqala dharra. To bayan ya faɗi wannan sai ya ce fa kaifa, dama ya za a yi a samu zalunci a wurinsa bayan da irin hukuncin da za a yi gobe kiyama. Haka wasu malamai suka fassara wannan abu, mana tunda ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci ko da ƙwayar zarra. To kamar ya ce ne to ya ma za a yi a samu zalunci, fa kaifa, yawa yaya za a yi wani abu ma ya faru ba haka ba, tun daga irin hukuncin da za a yi, hukuncin mai yinsa Allah ne, kammalalle ne a adalci, mai shaidar kuma manzo ne bai fi kowa tsarki, to ta ina zalunci zai zo? To shi ne kamar Usman ne suka ce abinda ake nufi ke. Haka nan in ka lura da waɗancan abubuwa da ya ambata da wa'idi da alƙawari da ya yi mutum daga inda yake wa atadna lil kafirina azaban muhina da kuma wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fasa'a qarina da kuma abin da ya ambata na inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha to sai duk wannan ya za a yi a samu sakanin waɗannan abubuwa da ya ambata bayan ga irin yadda hukuncin zai kasance gobe kiyama ka iya cewa dai duk abu ɗaya ne yake ake magana a kansa cewa ba dama a samu zalunci bayan ko Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai hukunci kuma sannan shaidar shi ne annabi nan idajina duka ala ha'ula'i ko ka yi idajina min kulli ummatin bi shahidin nafsi ne akan cewa annabawa za su yi shaida akan al'ummominsu kuma al'ummominsu za su tabbatar da cewa annabawa sun yi tablighi akwai shaidar da mutane za su yi wa annabawa akan sun isar su ma kuma annabawan za su yi shaida akan mutane akan ayyukansu wannan aikin Allah ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya kawo muku aiki kaza fa annabi zai ce a shi bai aiko ai kaza ba haka wanda ya kirkiri wani abu sabo wanda Allah madaukaki bai ce ayi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shaida akan sa ba gobe kiyama dangane da wannan aiki sannan wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai shaidar dalilan da suka tabbatar da umarni cewa ai kaza da kuma dalilan da suka tabbatar da hanin cewa kada ai kaza duk wanda kuma ya saba wa umarni ya kuma saba wa hani wato ya aikata to duka annabi sallallahu alaihi wasallam zai shaida a kansa bisa aikin da ya aikata don haka wanda ya aikin kirki zai gani wanda kuma ya mummuna zai gani kace dai wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka wuce da muka tattauna a kansu an fahimci abin wannan aya tana cikin ayoyi da tai magana akan wannan shahada kuma wannan shahada kamar da malamai suka ce shahada ce gamammiya da ta shafi wannan al'umma da za ta yi akan al'ummomin da suka gabace ta ya zo a hadisi ingantacce cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zama mai shaida ga al'ummomin da suka gabata ina jin muku manta ba mun karanta a wakadalika ja'alna kum ko ummatan wasatan yawwa litakunu shuhada'a 'alan nas سورة البقرة من يوانا نزلتين يوانا عير ما تنانوني زوا بحكا سنم وانا عير اتشي ود الامام البخاري رويتو حديثي دق عبد الله ابن مسعود ابن مسعود يكي بعد الاباري شوى وترانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا امر سيشي يكرن تامسا القرآن ابن مسعود يكي ya zan karanta maka alqur'ani wa alayka unzil alhaliku kai aka saukar alqur'ani ne sallallahu alaihi wasallam yace ina so in ji shi ne daga wani bani ba to shine abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ya karanta suratul nisa'i tun daga farkonta har zuwa wannan wuri yana cikin karatu sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasbuk shi fa al-imam al-bukhari ma ya fitar da hadisin ababin qaulul muqri lil qari hasbuk cewa mai karantarwa ya gaya wa mai karatu ya ishe ka wannan cewa ma'ana saurara ya isa haka ya halatta kenan in kai malami ne mai karantarwa mai bin karatun wasu ana tasmi'i gare ka to dalibi yana karatu ka iya cewa hasbuk mana ya isa wani kuma yi amfani da kalmar hasbuk din ma ku duba sai da al-Imam al-Bukhari ya mana istinbatin halaccin haka a babin qira'at yawa to bayan wannan yace na duba sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sakamakon wannan ayoyi da yaji musamman kuma da yazo wannan wuri wannan aya in ka kalle ta sosai akwai abubuwa da dama a cikinta dangane da abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil khusus musamman dangane da wannan kukan da yi sai ta har malamai sai da suka yi istinbatin suka fito da dalilan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake tsammanin ya tuna lokacin da yayin wannan kukan me ya jawo wannan kukan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan suka ce na farko akwai farin ciki farin cikin abinda zai faru yadda Allah madaukaki ya daukaka shi wannan tashrifi da Allah madaukaki ya masa cewa za a zo da shi a matsayin sheda akan mutane wannan daraja ce ko ba daraja ba daraja ce a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ai shine sahibul maqamul mahmud ko menene al maqamul mahmud me al maqam ba fassara Hausa nake ne nan ce al maqamul mahmud a shar'ance wanne abu ne ake nufi in an ce al maqamul mahmud al shafa'atul kubra wani shi ne zance mafi ƙarfi a maganganun malamai yawwa matsayin da Allah maɗaukaki zai bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama yayin da za a tara al'umma baki ɗaya su daɗe suna tsaye suna jiran Allah maɗauki ya hukunci a daɗe ba a yi hisabi ba ga rana an matso da ita zafi ya tsananta gumi yana kaiwa mutane wuya kamar su yi nutso a cikin guminsu kowa gwargwadon aikinsa Allah ne ya sanya da zai suranta wannan to mutane za su tafi wurin annabi adam kun san dai hadisi yawa ya ce a'a ba shi ba su taho gun annabi nuhu su zo gun annabi ibrahim annabi musa annabi isa kowanne ya ɗauke wa kansa ya ce a'a bai isa ba kowa yana kawo uzurin da dai na san duk kun san hadisin ba sai mun tsawaita magana a kansa ba sai su zo gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su roƙe shi cewa ya zo ya roƙi allah allah maɗaukaki ya yi hisabi to a lokacin zai ce ana laha ce lalle ni ne mai wannan haƙƙin to wannan haƙƙin da zai zo ƙarƙashin al'arshi ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala da wasu addu'o'i da zikirori da a ranar za a koya masa ita kanta addu'ar ma da zai a ranar za a biya masa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da kuma sai Allah maɗauki ya ba da izini sai kuma a zuwa hisabi kuma kun san tsayuwa gaban ubangiji inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yini guda din nan kamar shekara 1000 ne a irin lissafin ku kaga ko akwai wahala yanzu ko wata ɗaya aka ce kai to ballantana a ce shekara 500 ballantana shekara 1000 kuma duk ana tsaye ya sauƙaƙawa wanda zai sauƙaƙawa waɗanda suke cikin wahala kuma su ci gaba da wahala sannan kuma zo a yi hisabi a ce wane ya kaza wane ya tafi nan wane ya tafi nan to wannan matsayin da za a bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mene maqamul mahmud to sannan Allah zai tashrifinsa in an zo kuma sai Allah ya ba shi ikon yin shaida akan dukkan al'ummomi ya zo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu zai shaida akan sauran annabawa to amma ba wannan ayar ba akan wannan take magana ba yawwa annabi nuhu misali zai zo ya ce ya isar a tambaye shi ka isar ko baka isar ba ya ce ya isar a ce su waye shaidar ka sai ce al'ummar muhammad wannan ana faɗin sa a waccan aya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas to amma wannan ana zancen a sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din shine mai shaida akan ayyukan da al'ummarsa suka aikata kuma wannan ashe wancan daban wannan kuma daban sannan daga cikin dalilan kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa muminai sun gaskata shi akan tablighi muminai sun gaskata shi shi yasa ranar hajjatul wada ai sai da ya tsaya ya tambayi muminai ya ce ala hal ballaghtu ku saurara jama'a shin na isar da saƙo kuma al'umma duk sahabbai a lokacin suka ce bala ya rasulullah eh ka isar da saƙo malamai suna cewa wannan shaida ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne a gabansa a lokacin da ya yi wannan abun ya nemi al'ummarsa su shaida masa cewa ya isar su waye al'ummar tasa sahabbai da haka babu wani wanda zai zo daga baya ya kai darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka bada shaidar annabi ya isar haka duk wanda ya kafirta su bai yadda da shaidar su ba sai isarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin abinda kukan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi bin Mas'ud ya shaida yake nuna mana wato ganin zai ga alherai Allah zai nuna masa irin alheran da aka aikata a duniya bi wasifatihi huwa wanda shine sababin su duk mutumin da ya shiryu a duniya duk wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma ya rayu musulmi a duniya to wasiqar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mana ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta babu wanda ya san alqur'ani sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san sallah sai ta hanyar manzon Allah babu wanda ya san girmama iyaye sai ta hanyar manzon Allah babu wanda ya san zikiri sai ta hanyar manzon Allah babu wanda ya san salatin annabi sai ta hanyar manzon Allah babu wanda ya san aikin haji azumi zakka duk wani aikin kirki to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar zaka shi zai sheda akan waɗannan abubuwa to wannan zai sanya shi farin ciki shi kansa abun murna ne cewa Allah ya nuna masa injazi ayyukan da aka aikata sakamakon da'awarsa da kiransa da shiryarwarsa da nusarwarsa kisa kullum malamai suke ammatawa babu wani dan adam a duniya da zai aikata wani aiki na lada aikin ladan kuma ya kai tarin ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye da isa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi wata sallah a duniya to annabi yana da lada a ciki ina jin duk shekara muna tafsiri sai mun yi wannan zancen duk girmanka duk da'arka duk salatinka duk zikirinka duk istighfarinka to duk wanda kai in ka samu lada to annabi kuma zai samu ladan shi ya koya maka don haka ake da mu kai duk gwargwadon yadda kai shi kuma yana ƙara tsere maka ne don haka zancen wani a ce ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ladan aiki ma wannan ba zai yiwu ba shine dalla kullu ahli khairin ila kulli khair shi nuna wa duk wani mai aikin kirki shi ya koya masa aikin kirki ne haka babu dama wani ya zo ya tsere masa to shi kansa zai gani ya farin ciki ya murna cewa wannan aikin da aka samu ne a sakamakonsa sakamakon kiransa kuma zai ga abin da wasu ma suka yi har yanzu a bayansa wanda duka kuma nasa ne wannan kuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana ishara zuwa ga damuwa da bakin ciki akan sauran al'umma da ba su yi imani da shi ba wanda suka ƙaryata shi irin abin da zai same su na azaba wannan shi ma ya dame shi tunda dama Allah mai iko ya ba mu labari ya su me ya siffarsa bil mu'minina mene رؤوف الرحيم عزيز عليه ما عنتم شي منزل الله صلى الله عليه وسلم دك ابن ده زي سانيا كو cikin kunci اي كل ما يخرجكم فهو امر عزيز عليه اي يعز عليه يعظم في قلبه وني ابو ني مي جرمه ازوچير منزل الله صلى الله عليه وسلم اتي الامه تا شيغا kunci da damuwa da tashin hankali to kuma sannan bayan azizun alaihi ma anittu harisun alaikum shi mai kwaɗayi ne na ku samu alheri shi ya sa ya faɗa da kansa cewa babu wata ƙofar alheri sai face ya nuna wa mutane don haka shi ya sa yana cikin tuhumarsa a ce ga wata ibada wani ne daban zai zo da ita ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam irin wannan kwaɗayin irin wannan tausayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin son alherin da yake mana a ce ya tafi bai gaya mana ba sai wani ne zai zo ya gaya mana wannan shi kadai dalili ne akan cewa wannan abun baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga ciki kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana abinda zai gani na nadamar waɗannan da suka ƙaryata shi zai ga irin nadamar da za su yi wannan abun shi kansa zai sa shi kuka ku duba fa ku gani irin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen sun cancanci azaba kuma za a yi musu azaba saboda laifin da suka yi amma duk da haka saboda tausayinsa yana kuka akan azabar da za a yi musu ta annabi sallallahu alaihi wasallam lillahi ba karamin mai tausayi bane gare ni kuma bil mu'minina mene raufun rahim shi mai tausayi ne mai din kai ne kuma mai tausayi ga mu'mine Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa akan wannan al'umma tasa wannan alheri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dama sababin kawo mana shi Allah ya sa mu karbe shi yadda ya kamata kuma shi Allah ya saka masa bisa abin da ya mana Allah ya sa mu bi shi mu kuma yi koyi da shi Allah ya kara mana kaunarsa da sansa da binsa a cikin zukatanmu Allah ya sa mana su wanda za su samu cetansa wannan kenan abin da ya shafi wato abin da Ibn Mas'ud ya ambata dangane da kukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sakamakon karanta wannan aya al-mukarrama to abinda malam Sa'idi ya ambata yace kuma qala ta'ala sannan Allah madaukaki yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin to yaya abun zai kasance idan daga cikin kowace al'umma mun zo da mai shaida waje ina bika kuma muka zo da kai ala ha'ula'i akan waɗannan shahidan don ka zama mai shaida su waye waɗannan al'ummarsa al'ummarsa ake nufi da yawa a wurare da yawa an ce ha'ula'i cikin alƙur'ani akan yi ishara ga kafirai to amma anan ana nufin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu waɗannan ayyukan ayyukan kirki da ayyukan banza yawa tun daga shi an faɗa in taku hasanatan yudha'ifha to masu hasanatan za su gani masu sayyi'atan ma za su gani wa shahidu ala tilka al'amal huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam to yake ai kaifa takunu tilka al-ahwal yaya waɗannan halaye za su kasance wa kaifa yakunu zalika al-hukmul 'azim kuma yaya wannan hukunci babba zai kasance hukunci mai girma wannan hukunci ne alladhi jama'a wanda abinda ya tara shi wannan hukuncin ya tara Allah cewa man hakama bihi wanda zai wannan hukuncin gobe kiyama kamilul ilmi mai kammalallin ilimi ne ba abin da bai sani ba tun kafin a halicci mai aikin da bayan an halicci mai aikin da bayan mai aikin ya yi aikin da kuma lokacin da za a yi wannan shaidar duk Allah ya sani ya san aikin shi ya halicce shi kuma ya san abin da ke cikin zuciyar wannan mai aiki yanzu wannan alƙali za ka samu zai yi shaida ai zai yi hukunci wanda yake da irin wannan ilimin babu alƙali daga ɗan adam inda a ce ma ya san abin da ke cikin zukatan mutane ai da an gama ba buƙatar a zo kawai ana shigowa zai ce wane kai ne baka da gaskiya ku kama shi kawai shi kenan sai a ci shi yasa dama kun ga ko a shar'ance alƙali baya hukunci da iliminsa haka ake cewa baya hukunci da mene iliminsa dole ne hukunci da abin da za a samu shaida a kai me ma'anin baya hukunci da iliminsa abin da ya sani na rayuwar misali a ce alƙali maƙocin wani mutumi ne sai matar mutumin ta kai ƙarar mutumin gaban alƙali da alƙali ya zo hukunci sai ya tambaye ta me ye laifin da ya miki sai ta ce duka na yake yi to shi alƙali zai iya cewa ni ma ina ji daga gidana shi ne zancen to ba zai iya faɗin wannan ba dole a nemi wasu shaidu ko kuma wani abu dai daban da zai nuna wannan amma ba zai ce ni ma lalle ina ji wane yana dukan matarsa ba a yin wannan to amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani ya san zukatan ya san masu laifin ya san irin laifin to amma kuma shi ma duk da haka yana kafa shaida da mala'iku shi kuma saboda ya koya wa alƙalai adalci. Kun fahimci wannan darasin? Allah yana da ikon ran kiyama a zo a ce kai ne kai kaza, kai ne kai kaza, ya ce bai ka. Amma ran kiyama sai an zo da takardun aiki, kowa za a ba shi takardar ya dora a ka, ya yi kaza rana kaza, ya yi kaza rana kaza, duk an rubuta komai. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada, ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Abinda mala'ikun nan suke rubutawa duk abinda ka aikata sai ka gan shi. Ba fa maganar wai iya manyan ba, da manyan da ƙananan duk suna nan a rubuce. Mu dai yanzu a zamanin yanzu, idan mutanen da zamanin sahabbai, tabi'ai da manyan malamai da suka gabata ba su ga wani abu da yake nuna irin wannan abun ba, imaninsu ne ga Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi. To mu bayan wannan ayoyin, bayan hadisan, a yanzu muna da abubuwa da suke nuna mana wannan abun mai sauki ne a yi shi. Zamanin video ko ba ka bane, zamanin wayoyin nan, inda kana da waya, kana da lamba, to duk abin da kai da ita za a iya dawo da shi. Ana sa lamba zai fito, duk abin da ka ce, duk wa kai magana da shi. To idan ɗan adam ya iya yin wannan, ya za ka yi mamakin cewa Allah zai dawo maka da ayyukanka. A shi kansa rubutun da mala'ikun za su yi don kafa shaida ne a kanka, ba saboda zancen ana buƙatar dole sai da hakan sannan a kiyaye ayyukan ba. Ya Allah, muna roƙonka Allah ka gafarta mana abin da ka san mun yi shi. Ya Allah ka yafe mana, ba sai an gaya wa kowa ba. Allah ka yi mana hisaban yasira. To yace wa kaifa yakunu zalika al-hukm al-azim alladhi jama'a anna man hakama bihi kamilul ilm, mai kammalallen ilimi ne shi Allah kenan. Kamilul adli, adalcinsa ma kammalalle ne, baya zalunci. Kamilul hikmati, kuma duk hukuncin da ya yi to shi ƙwararre ne a hukuncin, gwani ne da hikima, ba da ka kawai ake yin abu ba, duk abin da ya yi da hikima a ciki. To kuma sannan bayan iliminsa da adalcinsa da hikimarsa, shaidar da zai taimaka wurin ba da shaidar ai hukunci akan waɗannan ayyukan shine alkal khalq, wanda ya fi kowa tsarki a cikin halitta, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai yanzu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine shaida akan aikinka, ai ka gama samun shaida, shi fi kowa tsarki, to shi zai maka shaida. Yanzu ku kaga ai ba zai maka ƙarya ba, sai eh wani ga rubutun an zo, sannan kuma shi zai ce eh wane ya yi kaza, eh an zo da kaza, annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da kaza, kai ka zo da kaza, ya ce eh ni ne zo da kaza, wannan aikin kuma daga ina aka samo shi. Wallahi dole mutum ya ji tsoron yin bid'a, wallahi a daina bid'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shaida da ita ba, ba ta cikin abin da annabi zai shaida cewa ni ne sai su yi. In dai annabi shi ya ce a yi, to za ku a samu nassi daga bakinsa a rubuce, yanzu ya ce jama'a ku yi kaza ku yi kaza, kuma babu. Shi yasa ka kiyaye, wallahi mutum ya ji tsoro, shi yasa ya ambaci wannan da kansa, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa mene rad, laysa alayhi amruna. Haka ka kiyaye ya zama cewa kana wani aiki, laysa alayhi amrun nabi, wani abun koda min haithul umum, alayhi amrun nabi bi umumihi, ta hanyar istinbati ka ce ai shine kaza da kaza, to ka guji laƙaba masa sunan wani, ka fita daga sunan wani, ka tsaya kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wani ne ya kawo ma ba, ba wani ne ya kawo ma, musamman in wani ne wanda aka kawo maka din ma ba shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din ya kawo ba. Jama'a dai a kiyaye, wallahi duk dalilin da yasa ake wannan fadakarwa, tsoron abin da zai faru gobe kiyaman nan. In ka ce ba ruwanka da komai sai na manzon Allah ɗin nan, ba ka fa yi wa kowa laifi ba, baka yi wa Allah laifi ba, bal shi ne daidai ɗin, kuma shi ne tabbacin kana da nutsuwa da kwanciyar hankali. Amma wallahi duk wanda za ka buba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kokonto kake, za a iya juya maka abin ya zama ba haika yadda kake tsammani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wallahi lamarinsa yaqini ne, ka tsaya iya shi ka rabu da sauran, sai wanda ya dora ka akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai daga cikin malamai, su dora ka akan tafarki, tafarkin wa kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma a canza maka hanya, hanyar Annabi a canza mata suna, a sa mata wani suna daban, a kawo wasu ayyuka daban wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai da su, to kake yayi wannan, kar ka bari a jefa ka a irin wannan hanya, ba ta billewa babu kuma tsira a cikin ta. To su wane ne azkal khalq? Yace wa humur rusul, suni manzanni za su shaida ala umamihim, akan al'ummomin su, ma iqrari mahkumi alayhi, tare fa da shi wanda ake wa hukuncin shi kansa fa yayi iqrari. Ko ku ku gane nan jamba, yanzu idan aka je kotu za a yi hukunci, idan alkali da me da me alkali yake yin hukunci da shi, in an ce bai aiki da ilimin sa ba, misali da shaidu ko yawwa, amma in ya samu ikirari fa an tashi, ba ana cewa al-iqraru sayyidu ash-shuhada ko sayyidu al-adilla, yawwa shi ikirari shine chief, shine shugaba na dukkan hujjoji da ake nema. An kamo mutum ana tuhumarsa da sata, ina shaidar cewa sata yayi, sai a ce a dauko abun a duba, akwai alama kaza a cikin sa, akwai kalama kaza, akwai alama kaza, to a ina ka dauka, misali sai ce shi bai dauka ba, sai shi mai shi ce a wuri kaza ya aje, ai ta neman shaidun da za su ce sun ganshi, a nemo kamera irin wanda ake koyewa din nan, eh shi ne aka gani, can in yace kai ku daina, duk ku daina bata lokaci, ni ne nayi, shi kenan duk wannan hujjojin sun zama ba su da amfani, ko ba haka bane, to shi ne ikrari. To yanzu zancen da ake yi ran kiyama, kai mai aiki na laifi ka riga ka yi ikirari cewa ban kyauta ba, na yi laifi kaza, ai kaga da sai a ce to a tashi, to amma ga Allah kuma subhanahu wa ta'ala shi ne alƙalin, kuma ya san ka yi, iliminsa kammalalle, adalcinsa kammalalle ba zalunci, sannan hikimarsa wajen sa hukuncin kammalalle yake, sannan kuma shaidar da ya kira don yi maka hukunci shi ne wanda bai taɓa ƙarya ba, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kaga ba dai zance, ba zancen ka tsira daga laifi, sai dai kawai a yafe maka, ai maka afuwa, ko ku gane ba, to Allah ya mana afuwa. Yace ma'a iqrari mahkumi alayhi, sai ce fa hadha wallahi al-hukmu alladhi huwa a'ammu al-ahkam, wannan hukunci shi ne hukunci mafi gamewa, ya game kowane bangare nasa, wa a'daluha shine mafi adalci, wa a'zamuha shine mafi girman hukunci, ya tattara duk abin da ake so, ga ilimin mai hukunci, ga hikimarsa, sannan ga adalcinsa, ga kuma shaida, shaidar da baya ƙarya mafi tsarki, sannan kuma ga shi kansa mai laifin ya yi ikirari, ya tabbatar wa la yaktumuna Allah haditha, kamar da zamu zo mishi. Sannan sai wa hunaka yabqa al-mahkumu alayhim muqirrin lahu bikamali al-fadl, a wannan lokaci waɗanda aka yi wa hukunci za su wanzu suna masu ikirari da tabbatarwa ga Allah bikamali al-fadl, da cewa falalasa kammalalle ne, wal adl da adalcinsa kammalalle ne, wal hamdi was sana da kuma godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hunalika yas'alu aqwamu, a can din ne kuma a ranar kiyama wasu mutanen za su yi farin ciki, bil fawzi da cin nasara da za su, wal falahi da rabauta, wal izzi da samun daukaka da buyaya, wal najahi kuma da dai cin nasara, wa yashqa aqwamun, wasu mutanen kuma za su taɓe su tabaltalce su lalace su halaka, bil khizi da kaskanci, wal fadihati da tunan asiri tunan silili, wal azabil muhin da kuma azaba ta wulakanci. kaga idan mutum zai kyauta wa kansa to ya kamata tun yanzu ya daidaita lamarinsa ya kinta tsayuwarsa gaban Ubangiji a wannan rana shi yasa kullum Allah madauki yake hada mana wannan maganganu da maganar imani da Allah da kuma ranar ƙarshe wallahi ranar ƙarshe rana ce da ya kamata mu riƙe wa junanmu wa'azi a kanta ba laifi bane in kullum muka tuna wa junanmu cewa duniyan nan fa za ta ƙare za mu koma zuwa ga Allah za mu tsaya gaban Ubangiji za a yi mana tambaya za a ɗauko ayyukanmu za a nuna wa kowa za a tona mana asiri ya Allah muna roƙon kar kai mana tonan asiri amma duk abin da kake ji asirinka ne in Allah bai yafe maka ba sai an tono shi kowa sai ya gan shi da surikinka da ƴaƴanka da matanka da kowa duk wanda baka so su gani to kuma sai ranar sai a nuna wa kowa mu ji tsoron wannan ranar ya jama'a mu tsaya mu aikata aikin kirki kuma wallahi amfanin karanta waɗannan ayoyin kenan dama ka tuna ka san ita tsayi wannan fa gaban Allah ba inda za ka wallahi sai ka tsaya ba wata kucika ba wani akwati ba aljihun wani ba wani kwararo ba underground ba saman wani wuri da za a gudu duk inda za ka ana ganinka haka za ka zo kuma tsirara haka za ka tsaya ba kunya ba komai kamanta da kowa ma yana kallonka ba karantin ɗanka yana kallo matarka tana kallo kowa ta kansa yake yi ranar abin da ya dame ka kawai shine aljanna za ni ne ko ina in ka samu aljanna to shine za ka yi farin ciki duk inda ba ka samu in ba aljanna ba to bala'i ne kuma dama ba wani wurin in ba aljanna ba sai wuri ɗaya ita ce wuta Allah ka tsare mu Allah ka ba mu dacewa wani hada kala da haka Allah maɗauki ya ce yawma idin yawaddu alladhina kafaru yawma idin a ranar nan yawaddu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta za su so almawadda so ne ƙauna da tamanni da fata da buri da neman inama shi ne ma'anar yawma idin yawaddu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta za su fatan su waɗanda suka kafirta aka yi atsafin kuma laifinsu bai tsaya kan wannan ba wa asawur rasula kuma suka saba wa manzo sun kafirta kuma sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suna cewa asawur rasula wannan aya tana nuna mana wajibcin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a cikin umarnin da baya cikin alqur'ani kun gani ma'ana kenan wujubu al-akhdhi bi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam tustanbatu ko yustanbatu wannan wujubun yustanbatu min hadhihi al-aya ana fito da shi daga wannan aya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni da ya bayar babu wani umarni da ya bayar in ba wanda ke cikin alqur'ani ba kowa ya sani ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni da yawa idan ko kace ba wani umarni sai iya wanda ke cikin alqur'ani ka duba ka gani umarnin nawa ne a cikin alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar amma a rayuwarsa ta zamansa manzo ga Allah shekara 23 da yayi ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza ya ce a bar kaza to waɗannan abubuwan ba ko ai ba ko ne a cikin alqur'ani ba to idan ya ce kai sai ba kai ba gashi Allah ya ce yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasula yayi itlaqin isyanir rasul saba wa manzon Allah nan an faɗe shi mutlaqan sawa'un bil amri alladhi fil qur'ani wa bil amri alladhi laysa fil qur'ani idan al amru alladhi ko al awamir allati laysat fil qur'an a ina suke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da haka malamai suka ce wannan aya tana nuna tilastin a yi biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da makawa sai ka bi hadisai da haka duk mutumin da zai zo da jahilcin ka ba zai bi hadisan annabi ba ba zai aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shi yana ta bugun qur'ani da hankalinsa sai Allah ya ce kaza da kaza annabi Isa ba zai dawo ba ai babu wani zancen mahadi duk wannan haukan duk rashin bin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Na'am, ko hakuri na kira shi hauka. Na kira shi hauka. Sai kuma dama menene? Haukan ne. Wanda zai ce ya rashin gane umarnin Allah ne a cikin Al-Qur'ani. Da yake ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله كو umarni dai akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin suna da yawa to duk inda Allah yake abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba dama sai iya abin da ke cikin alqur'ani duk wanda ya fahimci wannan ai kaga shine ne matsala a kokwalwarsa a ce abin haka ya fasara ayoyin alqur'ani dole a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wani umarni wanda ba a cikin alqur'ani yake ba ya bada umarni an fita jihadi ya bada umarni ya an daura aure ya bada umarni an yi jana'izar wani ya bada umarni a je gidan wani a gaishe shi ya bada umarni a cika ba ya bada umarni kada a cika ba bi yayi wannan ko bai yi ba ya bada umarni wani da wani su tafi su wakilce shi wuri kaza kuma babu wannan umarnin a cikin alqur'ani ya aiki ma'aikatansa kai je gari kaza wani je gari kaza ka karbo kaza je karbo zakka wani je karbo kaza wani je karbo kaza duk wani akwai alqur'ani to idan suka saba wa wancan umarnin wanda ya saba wannan umarnin ko kuma ya faɗa mana umumat akan mumbari yayi magana ku yi kaza dangane da ƴaƴanku ku yi kaza dangane da matanku yanzu iya sahabbai kawai wanda suka ji shi a lokacin da su ake in suka hakaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni wa matanmu kaza ustausu bin nisa'i khaira yayi mana magana akan ƴaƴanmu yayi magana akan abubuwa da yawa da harkar ciniki har saye da sayarwa harkar zamantakewa aure da sauransu alƙalanci ilimi duk ya faɗi waɗannan yanzu wannan umarnin sai a bar shi ana karantawa a cikin alqur'ani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bar shi ba za a bu ba wani ya ce maka ai tunda ba cikin alqur'ani ba za a bu ba lalle in aka saba wa waɗannan umarni a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle an shiga cikin wannan wa asawur rasula saboda shi Allah anan iya abin da ya faɗa kenan wa asawur rasula bai ce fil qur'ani ba yawa ma'siyatur rasul a ko ina aka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abun da shi ne ka tabbatar da manzon Allah din ya faɗi abu ko bai faɗa ba in dai ya tabbata ya faɗa to magana ta ƙare wajibinka ne ka bi sawa'un a cikin alqur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulihi wa ma'siyati ar-rasul ma'ana sun hada abubuwa biyu sun kafirtewa Allah da manzon Allah dai kenan sannan abu na biyu sun saba wa manzon Allah to waɗannan mutane buri da fatan da suke yi a ranar kiyama lautu sawwa bihimul ardu za su buri ina ma a daidaita kasa da su la ilaha illallah me ake nufi ina ma a binne su a ce ba su fito daga kasa ba ina ma a niƙe su su koma gari rairayi idan sun ga ayyukan to aiki ne sun aikata aiki ne an tambaye su sun ce eh sun yi aiki ne Allah ya san sun yi aiki ne mai shaidar su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida sun yi to ina mafita ba mafita in mutum ba kyakkyawan aiki ya aikata ba ina za shi wutar na shi to ka ku sai ce laita ya laita ni kuntu turaba wannan shine zancen iri ɗaya ne da wancan da wannan yawwa wa yaqulu al-kafiru ya laita ni kuntu turat wato kafiri a ranar abinda zai ce kun ganin shi ma abinda aka ambata kenan yawma idin ya waddu alladhina kafaru wa asawu ar-rasula law tusawwa bihim al-ard ina ma adele ta su da kafa tunda kun ga dabbobi haka za a ce musu kuni turaba duk dabbobin nan duk zalimcin da suke cika Allah shi shike nan kuni turaba kuje ku zama kasa an gama da su dama su ba ba su hankali ba ba hisabi shike nan waye mai hisabi da ni da kai mu za a yi hisabi wanda Allah ya bai wa hankali to a ranar in mutum ya ga hisabin nasa ba shi sai ce ina ma ƙasa ce ne a nan duniya kuwa in ka ce masa ƙasa sai ce kaula ƙanta shi amma a gaban Ubangiji zai ce ina ma an mene shi ƙasa, ina ma tintini ma ba a halice shi ba, ina ma tintini gaba ɗayansa kawai ƙasar aka yi shi ko wata dabba aka yi shi wanda za a ce kuni turaba. Ya Allah ka tsare mu daga wannan irin nadama. Yace ai tabtali'uhum, wato su yi fatan ina ma ƙasa ta haɗiye su, wa yakununa turaban wa adaman, su zama ƙasa su zama babu, babu su. Abinda za su yi buri kenan, kama ƙala ta'ala wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Sannan Allah ya ce wala yaktumuna Allah haditha, kuma ba za su ɓoye wa Allah wata magana ba, ma'ana babu dama su iya ɓoye wa Allah wata magana, ba dama su yi ƙarya. Duk abinda aka tambaye su haka za su faɗa, su yi iƙirari ga kansu, tabbace abin nan sun yi. Ai bal wa yuqirruna lahu bima amilu, za su tabbatar wa Allah wannan abinda suka aikata. Wa tashhadu alaihim alsinatuhu, ya kawo shaida daga wasu ayoyin na Alkur'ani, tashhadu alaihim alsinatuhu, ranar da harsunansu za su yi musu shaida. Wa aidihim, da hannayensu. Wa arjuluhum, da kafafunsu, duk za su yi shaida. Harshe ya yi shaida, hannu ya yi shaida, kafafunsu ya yi shaida, bima kanu ya'malun. A suratu Yasin Allah madaukakin ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. A yau za mu rufe bakin su. Malamai sukan ce dama ana jam'i, ya za a yi jam'i tsakanin waɗannan ayoyi, da inda za a faɗi an rufe bakin ba za su ce komai ba, da inda za a ce kuma wala yaktumuna Allah haditha, da inda za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin, gashi sun yi magana, kaga sun faɗi wallahi rabbina ma kunna mushrikin, ai kaga magana ce ko? Yawwa, ya za ka yi jam'i da irin wannan? Malamai suka ce ahsani jam'i da za a yi shi ne a ce yawmal qiyama yawmu mawaqif, ranar qiyama ranar mawaqif ne daban-daban, halaye ne daban-daban, fai-fai-fai-fai ne, abubuwa ne daban-daban suke aukuwa ranar ƙiyama. To ka tuno mana kai ma, ba fa rana ɗaya ba ce? Rana ɗaya ce a gun Allah, amma mu a lissafinmu ai ba rana ɗaya ba ce. Ya ka wata ran sun shiga azaba, sun sha wuya, sai su faɗi wannan. In an tambaye su ina waɗanda kuke shirka, shi wallahi ya Allah mu ba mu taɓa shirka ba ma, sabin ƙarya suka yi. Kuma wani lokacin sai su faɗi komai, wala yaktumuna Allah haditha, wani gun kuma su shiru su kasa magana ko a hana su magana. To duka mahalli ne daban-daban, yau wannan ya faru a nan, yau wancan kuma ya faru a can. An gane abu? Haka kowanne duk abin da Allah ya faɗa zai auku, ba ka buƙatar ma ka tsaya ka ce za ka yi wani jam'i. Ai Ƙur'ani babu tufka da walwala a cikinsa. Allah ya ce za a yi kaza, a yi za a yi. In ka zo ka shigo da hankalinka cewa to ya za a yi, to kuma ka shiga cikin abin da ya shafi ilmul ghaibiyyat. Amma duk da haka dai isti'nasan malamai sukan shiga wannan wurin wajen bayani, su ce abin da ake nufi tunda tafsiri ne. Shi tafsiri akwai buƙatar a fito da ma'anonin Alƙur'ani, kowa ya gane. In an ce a wani wuri cewa ba za a yi kaza ba, wani zai iya tambaya to ya wuri kaza aka ce kaza? To shi ne fa'idar a bayyana cewa abin da ake nufi can mahallinsa kaza ne, nan kuma mahallinsa kaza ne, duka kuma kowanne zai aikinsa. An gane? Amma in ba haka ba, duk abin da Allah ya faɗa to ai kawai sami'na wa ata'na, yawwa wa sallamna kuma ba? Idan aiki ne dama za ka ce sami'na, sai ka ce wa ata'na. Amma idan tasdiki ake so a wurinka, sallamna, yawwa mun amince ya Allah, mun miƙa wuya, mun yarda abin da ka faɗa shi ne gaskiya. Sannan ya ce ina ne yau mai izin a cikin wancan aya ta suratul Nur, Allah maɗauki ce yau mai izin wafihimullahu dinahumul haqq, a ranar da Allah maɗauki zai cika musu sakamakonsu na gaske. Dinahum a nan shi ne mai jaza'ahum, abinda ake ga addini shi ne aljaza, shi yasa maliki yawmid din ana nufin mai ne maliki yawmil jaza, ranar sakamako. الحق نجسك ويعلمون أن الله هو الحق المبين كما ذات سنشي lalle Allah shine gaskiya bayyane eh a bayyane Allah shine gaskiya duk abin da ba Allah ba kuma shine al-batil kamar da ambata a wasu ayoyi fice fa amma ma warada min anna al-kuffara yaktumuna kufrahum wa juhudahum amma abin da yazo a wani wuri cewa kafirai za su boye wa Allah kafircin su su ce su ba kafirai bane kamar da ya kawo cin aya wallahi rabbina ma kunna mushrikin fice fa inna zalika yakunu fi ba'd mawadi' al-qiyamah wannan zai kasance ne a wasu daga cikin wuraren tashin al-qiyama ma'ana tunda munasaba ce daban-daban kamar da na ambata hina yadhunnun yayin da za su zaci anna juhudahum cewa musun da za su yi yanfa'uhum min azabillah zai amfane su daga azabar Allah in suka ga kamar in suka yi wata 'yar karamar ƙarya za a yafe musu a ce to shikenan kuma sun manta a ranar ba a ƙarya ya mutum zai shirka a duniya kuma a ranar sai ya ƙarya sai ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin aka ga ƙara laifi ma haka ne ku ba ka ba yawwa to su wahala ce za ka sa su faɗi wani zancen to a wani gun kuma sai Allah ba mu labarin cewa ai ba dama su iya koye komai to shine yake faɗin ina yadhunnun anna ju'udahum yanfa'uhum min azabillah cewa in suka ce ba su yi ba to abin zai iya musu amfani daga azabar Allah fa idza arafu alhaqa'iq amma daga baya in suka san hakikanin abin da ya auku alayhi wa shahidat alaihim jawarihuhum kuma gabubban su suka yi musu shaida shine idin yanjali al'amru shikenan sai lamari ya bayyana ولا يبقى للكتمان موضع sai zama babu wani bigire da ya rage mutum ya koye wani abu kamar idan yaro ne wani lokaci in yayi laifi in ana tsala masa bulala sai ya tarantsuwa wallahi bai ba kuma duk da ya san yayi ko zai tsammanin cewa alal aqall za a dan sassauta dukan wannan lokacin da ya daina kuma sai a ce daga baya a dan bi shi a hankali to irin wannan yana faruwa ran kiyama mutum da mai tsammanin in ya ga azaba cewa ya Allah wallahi fa mu ba mu kaza ba bayan ku a ranar ya kamata ya fi tsoron Allah cewa gashi ga ubangijin da da yake ƙaryatawa yanzu kuma gashi abin da yake cewa babu shi gashi yanzu ya bayyana ai bai kamata ma yayi wa kansa wata ƙarya kuma yanzu ba sai ce wala naf'a wala fa'ida babu kuma wato amfani babu kuma wata fa'ida ga wannan boyewar ba za ta amfani ba babu kuma wata fa'ida da za a samu in an boye wani abu daga cikin fa'idojin da za mu samu dangane da waɗannan ayoyi ba iya wannan ba akwai fa'idoji da yawa daga cikinsu dai girman wannan shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ana fahimtar girman wannan shaidar daga tambaya istifhamin da ke cikin fa kaifa idza ji'na lin kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida akwai tafkhiri Allah maɗauki ya girmama wannan tambayar ko kuma ce wannan shaidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cewa lallai shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam babbar shaida ce ba ita ce dalilin da yasa har ya kuka ba ana zuwa wannan wurin ana karantawa ya tuno irin waɗannan mawaƙin din har ya zubda hawaye kuma har ni magana akan abubuwan da suke ko ake iya ɗauka a fahimta daga wannan kuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga ciki cewa kowanne manzo zai shaida akan al'ummarsa me fa'idar wannan shaidar menene fa'idar wannan shaida na farko tabbatar da cewa manzannin sun isar da abin da aka aiko su da shi na biyu tsaftacewa da tantance saƙon irin wanda suka zo da shi irinsa aka aikata mu koma zantanmu na wa man yabtazi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ومن يبتغي غير الاسلام غير الاسلام اي من شان magana ma'anarsa biyu ce ko dai sunan addinin ya zama ba musulunci ba ko kuma ko da addinin musulunci ne sai ya zama abinda mutum yayi a matsayin addini shine hakikanin abinda manzon yazo da shi yace ayi an gane ko ba gane ba shine abinda muka yi a darasin fadlul islam shekaru ko a kowace watanni da suka gabata cewa wannan ayar fassara ta ita ce duk wani addini da ba musulunci ba to Allah ba zai karba ba to a cikin musulunci kuma in mutum ya zo da addinin da ba shi ne ainihin wanda manzon Allah ya zo da shi ba shi ma Allah ba zai karba ba domin dukkaninsu suna cikin gairin islam al-islam shi ne ma ja'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam isman wa sifatan kun gane yawa ya zama sunan addinin islam in ya zama mutum ya zo da wani addini ba sunansa islam ba to fa lan yuqbal in kuma ya zo da al-islam amma kuma waffan a sifar islam din ba shi ne islam din manzon Allah ba shi ma ba za a karɓa ba to kun ji minti biyu shi kenan na ƙarshe cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shaida a kanmu duk mun yi wannan bayani to malamai suka tambaya shin malamai ma za su shaida a kan abin da suka karantar da mutane wasu malaman sun ce bina'an akan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama wa warasatul anbiya tunda su ne magada annabawa to aikin da annabawan za su su ma za su yi Allah zai sanya su shaida tunda dama ba abun mamaki bane wannan kafa shaida da malamai yana da asali hatta a cikin alqur'ani shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai sai mai wa ulul ilmi qa'iman bil qist to Allah ta mu dace Allah ya tabbatar da mu a tafarki madaidaici Allah kuma ya shiryar da mu ya dora mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila al-mamati wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله سنة تتعب الله تعالى كثيرا من غوبسين وفارة تنبيرين كافر غافرون في نصنا إن شاء الله ما مرأي